ولفضيلة الشيخ الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي الجمائلي المقدسي الحنبلي يربو رحمه الله تعالى أيوة زامتي جبا لغا إندم كبايا درسين نوا أصابا بابي زامتي درسين ستين دبقوي كتاب النكاح littafin da yake bayani dangane da aure ko kuma yin aure ko muhimmancin yin aure saboda in mutum ya zauna yace ba zai aure ba kenan yana gudun kada nauyi ya haukar ka kenan sai ta zama ya tafi lahira haka amma dai ya sani akwai haƙoƙi na iyaye da na yanuwa sai dai in za sun kare idan sun kare ka kaf gaba daya baya da dangin kowa shi kadansa to yana iya zama haka amma dai sai ya nemi jeji ya je zauna saboda in ya zauna cikin mutane akwai haƙoƙin mafaktaka da na waɗanda ake mu'amala da su yau da gobe shi yasa don ka kauce mai yin aure domin saboda ka kauce wa responsibilities yana da wahala don idan wani haƙƙi bai hau kanka ba wani haƙƙi zai hau kanka kuma ko da mutum ma ba mai sha'awa sosai ba ne ya yi aure domin a samu ƙarin hayayyafa cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan wata daraja ce ta musamman sai dai ya kamata a sani ƙara hayayyafa ko ƙarin yawan al'umman annabi ba tare da an ɗauki haƙƙoƙinsu ko an ɗauki haƙƙoƙinsu ko an yi tarbiyyarsu ba hatsari ne sai wannan gyara muke yi ma waɗanda suke da mummunan fahimta wani shi ya ɗauka kawai ya ci aure yana zuba yaya ba ruwansa da haƙƙoƙin yaya ai ana samun su sai su ta yin aure suna zuba yaya in aka zo ana baje kolin kowaye suka fi yawan yaya idan ana taɗi sai ga yana ɗaga hannunsa alhalin ka tambaye shi kuɗin magi bai sani ba kuɗin kuka kwaman kuka tunda yanzu ba kowa ke shan miyan kuka ba sai talaka ko kuɗin kuka kwaman wannan abin bai sani ba saboda baya saya kawai shi nasa ya zuba ya'yan ya bar iyayensu mata da ɗaukar ɗawainiya ko kuma ya bar su da wahala wannan zalunci ne musulunci bai yarda da wannan ba kuma duk magidancin da ya haka in bai yi sa'a ban an je lahira to fa zai taki cikin wahalallu ne waɗanda ake bin su bakin haƙoƙi da yawa waɗanda za a azabtar da su ba wai waɗanda suka ba da gudumawa wajen ƙara al'umman manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka idan Allah ta'ala ya baka dama kai aure da yawa sannan kuma in zaka yi daukan ɗawainiya to kai aure da yawa bi ma'ana ka aure mata kafin biyu ko uku ko hudu ba wai ka tsaya guda ɗaya ba ban kai ma saba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a abinda Allah ta'ala ya ce ku aure abinda ya kwanta muku a cikin hankulanku na ainihin mata sai ya fara da lissafin biyu saboda haka ba da ɗaya aka fara ba can da ba aka ambaci mai ɗaya shi ne wanda yake ba zai iya rikici ba ɗaya mai ɗaya ba zai iya tarar aratutaka ba zai iya rigima ba zai iya ɗaukan ɗawainiya da yawa ba matsorati ne tunda an ce fa in kuntum Allah ta'ala wa wahidatan aw ma malakat aymanukum fa in kuntum ai an ce idan kun ji tsoro to kun ga matsorati ne a can gaba ka ambata kuma ai abinda aya ta faɗa tace fa kai huma tabalakum minan nisa'i masna kaga bibiyu bibiyu wa thulatha uku uku
wa ruba'a furhudu.
Yasa abinda ake so kowanne musulmi ya kasance ko matansa bibi ko matansa uku ko matansa furhudu, shine amfanin ambaton kalmar matna. Ina fata an gane, domin matna yana wazanin fa'ala wa sulata da fu'ala, ruba'a da ruba'a, shine fu'ala, humasa, fu'ala, sudasa, suba'a, sumana, haka yake tafiya. Ko irin wannan lissafi kuma idan an ambata, ba ana nufin mutum ɗaya ne ke da mata biyu ba, ko mutum ɗaya ne ke da mata uku ba, ko mutum ɗaya ne ke da mata hudu ba, a'a ana nufin kowa da mata biyu, kowa da mata uku, kowa da mata hudu. Fa in kuntum Allah ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum barika anna Allah ta'ulu. Sai Allah ta'ala ya ce, in kun ji tsoron ba za ku iya yin adalci a tsakanin mata guda biyu ba, wannan shi yake gwada cewa don ka yi mata guda biyu baka adalci tsakaninsu kuma kana gadara, ko kana da mata hudu baka adalci tsakaninsu kuma kana gadara ka tara mata, to ba daidai ba ne zalunci ne. Dole sai dai idan za ka iya yin adalci a tsakaninsu, kuma za ka iya yin adalci ba to ka tsaya da guda ɗayanka. In ya so ka shiga ajin matsorata, tunda dai ka ji tsoron ba za ka yi zalunci ba ne, ka ji tsoron zalunci shi ya sa ka tsaya da mata guda ɗaya. Kamar yadda yake baka auro mata zaurawa masu haihuwa ko waɗansu mata masu haihuwa ba, saboda ka ji tsoron ba za ka iya ɗaukar ɗawainiyan 'ya'yan ba. Sabanin lokacin jahiliya su suna kashe 'ya'yayensu saboda talauci, wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum nahnu narzuquhum wa iyyaku. Allah tabaraka wa ta'ala yace kada ku kurkura ku kashe 'ya'yayenku saboda tsoron talauci, kamar yadda mutanen jahiliya suke yi. Ba wai mace ce kawai suke turbuje ta ba, a'a, idan Allah ya ba su 'ya'ya da yawa suka ga suna fuskantar kalubale, to sai su yi ta sanadin mutuwan 'ya'yan nan ɗaya bayan ɗaya domin su rage wa kansu ɗawainiya. Shine Allah ta'ala yace kada ku kurkura ku yi haka. Arzikin 'ya'yan yana kanku, wato yana kanmu ne, arzikinku da na 'ya'yan yana kanmu. Duk da haka akwai wani wanda yake kafa hujja da wannan, sai ce kawai ka yi aure kai ci haihuwa, ai arziki na Allah ne, Allah shi zai ba su abinci. To ba haka yake nufi ba, kai ta zuba 'ya'ya kai kuma kana kwance ba za ka je ka nema musu abinci ba, ka rufi ba, ko kuma ba za ka nema musu abinci ba, ba zai yi ba. Allah ya sa mu dace. Amma aure a yanzu sai an yi takatsantsan, aure a yanzu ba sai an yi takatsantsan. Dun karku ji ayoyi sun zo haka, shikenan kawai ka je ka rikice ba tare da ka dafa komai ba, baka taka komai ba, ka bari sai ka taka wani abu. Saboda ko su ma matan suna yin biyayya ne in kana da wani abu a hannunka, ko ba ka bane? Yawwa, ba ka da komai a hannunka, wahala za ka kira. Cikin gida ba kwanciyar hankali, waje ma ba kwanciyar hankali, to me aka yi? Allah ya kyauta. To kitabun nikah, malam ya ce da ainihin ɓangaren da yake magana dangane da annikah shi ne aure. An Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ya ma'kar ash-shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fainahu aqaddu lil-basar wa ahsanu lil-fard wa man lam yastati falihi bis-sawm fainahu lahu rijal. Wala hadisi shi ne na farko, hadisi na 316 wanda aka karbo daga Abdullahi da Mas'ud, Allah ya kare da shi. Abdullahi da Mas'ud yana ɗaya daga cikin manya-manyan sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda da bakinsa yana bayanin cewa wato ayoyi kaki 70 bisa 100 na Al-Qur'ani ya ji ne daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Manzo Allah ne ya karanta da shi kai, kuma annabi yakan saurari karatunsa. Ya ce duk wanda yake son ya karanta Al-Qur'ani dadan fariyan kama unzila, wato da danye-danyensa kamar yadda aka ɗauka, to ya saurari karatun Abdullahi bin Maqud bin Ummi Abd ibn Maqud ko ibn Ummi Abd ya saurari karatun sa kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya baki fahimtan alqur'ani ya haddace kuma ya fahimci ayoyin alqur'ani saboda ba mamaki yana daga cikin sabiquna alawwalu na farko farkon karban addinin Allah Abdullahi dan Maqud an ce matsakaicin mutum ne wato dan parent haka yake ba mai tsawo bane kuma ba mai kiba bane amma Allah tabaraka wa ta'ala ya baki kuzari da zuciya kan karfa shine ya ruwaito wannan hadisi kala yake قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي النبي ياتي يا معشر الشباب يتي يا قوتار سماري من استطاع منكم الباء دول ليس مداما دقيتكمكو الباء داما ينقوري ما لم يسد فتر فتر ديوا ولسو ما لم يسد كتي الباء أنا نفهم wato samun halin yadda mutum zai sadu da iyali sai wasu malamai suka ce to in aka samu hali mutum yana da lafiyan yadda zai sadu da iyalinsa ko baya da halin samu mata abincin da za ta ci to haka za ta yi ta zama da yunwa ya za suka ce alba'a a dunkule hidiman aure mutum zai iya inda matan za ta zauna mutum zai iya ciyar da ita da tufatar da ita da abubuwan yau da gobe zai iya kiyaye haƙƙoƙinta kakaf gaba daya to wannan shine alba'a saboda haka in baka samu wannan alba'a ba shikenan sai kai ta zama cikin farijai eh kana kokarin nema ka nemi abinda zaka dafa kunga kai tsaye kamar wannan hadisi yana gwada mana cewa mutum ya samu sana'a kenan ko ya samu aikin yi amma mutumin da baya da sana'a baya da aikin yi yana zaman banza a ce a baki aure to akwai gangaci a cikin wannan idan yayi auren ba haramun bane amma abinda ake gudu zaluncin da zai biyo baya da sakacin da zai biyo baya don haka anan shi yasa annabi yace ya ma'sharat shabab ya qutaran samari kuma san mutum idan yana cikin samari saurayi ne yana da kuzari dun babu saurayin da zai zauna baya aikin komai baya da sana'a sai dai idan wawan saurayi ne dolo in dai wawa ne shikenan dama fi bai fahimtan future dai inda zaka ga ne wawan saurayi kenan shine bai da fahimtan future akwai yara kananan da za a gan su wadansu ma suna da jiki gidigir ga tsawo amma kwakwalwarsu ba ta nuna ba kwakwalwar rabo ne inda za ka gane cewa yana da matsala shine ka samu wani muhimmin abu ka dora shi a kai ka ba shi sati ɗaya ko sati biyu in aka zaga sai ka samu ya fara lalata wannan in dai kai kyakkyawan bincike to wannan hankalinsa bai da kyau da sauransa su ne waɗanda alkur'ani yake cewa a tsufa hau ko suna da dukiya ba a ba su dukiyarsu saboda wawaye yanzu ko ɗan shekara sha tara ne ko 25 daddara a ce ya gama yunibasitinsa ko ya gama kwalejinsa sai mahaifinsa ya ce a to shi kenan tunda na danka da alamar natsuwa tana nan tsaf-tsaf kuma yanzu shekaran kama 25 ana kirin yin maka aure ko wani abu makamancin wannan to ga jari nan zan baka jari naira miliyan 3 ka rinka zuwa kasuwanni na ƙauye kana sayo kayan amfanin gona tunda a yanzu suna da arha kana kawowa birane kana sayarwa ga kasuwan kaza da kaza ga miliyan 3 don ka bashi miliyan 3 nan ka kyale shi karka waiwaye shi sai bayan watanni 3 ko 6 idan bayan watanni 3 ko 6 aka bincika aka samu kudaden nan aka samu riba ya kiyaye yadda ya kamata ba binciken sama-sama ba bincike na kwakwaf aka samu miliyan 3 ya koma miliyan 5 to wannan ya gwada yana da ainihin ya zamo matuwa, ya zamo mai hankali. To kaga anan ba za ka ji zafin yin masa aure ba, ba za ka ji zafin ɗauka masa ɗawainiya ko wace iri ce ba. Hasali ma waɗansu suna cewa a lokacin ya kamata ka ce to shikenan, tun da miliyan uku ya koma miliyan biyar ya gwada kana da hankali duk kuɗin nan ba ka. Tun da mun lura kana da hankali za mu maka aure, sannan kuma jefi-jefi idan babban abu ya taso wanda ya fi ƙarfinka ka faɗa mana za mu taimake ka saboda kai mai hankali ne. Amma bayan watanni uku ko shida aka zo aka bincika sai aka samu kuɗi ya rufe saura miliyan ɗaya da rabi, miliyan ɗayan ma baki ne, rabi ne yake cikin ainihin asusu ko yake shago. Aka binciki kayan sawansa aka samu sun kai 20, kowane irin yayin yadi ko ɗinki yana da shi, kuma guda 20 ɗin nan kowace tufa tana da takalminta da hularta. Bayan daga nan za ka fahimci cewa miliyan ɗaya da rabi na yi, wannan fa ba a maganar riba. Don zai yi wahala a ce mutum ya yi kasuwanci ya yi takakon san bai samu riba ba, yana da wahala. Saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya sanya albarka a cikin kasuwanci, shi yasa annabi yace wa kullu bai'in mabrur, wa kullu bai'in mabrur, inda har za ka yi harkokin kasuwanci ka bi hanyoyin da ya dace, to zai yi wahala a ce ba za ka samu riba. Sai dai mutanen yanzu dama abinda suke faɗa nauyi ya yi yawa, da za ka tashi yasa in ka fi talbai da yawa nauyi ya yi yawa, to kafin riban ma ya zo an cinye buwar kudin, tunda ba za ka bar gidanka da yunwa ba. Amma dai wannan mun kawo misali ne na ainihin saurayin da yake mai hankali kuma na tsatsi wanda ya fahimci fiucansa. Amma wanda bai fahimci fiucansa ba, to za ka same shi wawa ne komai girmansa, kuma ko da dukiyarsa ta gado ce a hannun wani, wawa ne bai halatta a baki ba, ba wai bai cancanta a baki ba, bai halatta a baki ba, saboda ya zama as-safi as-sufaha. To anan annabi yana kira ne ga ainihin masu hankali masu natsuwa, yace man istata'a minkum al-ba'ata, duk wanda ya samu dama daga cikin ku fa yatazawwaj, to lalle ya aure. Wasu malamai suna ce akwai al-mahar, suna ce akwai annafaka, suna ce akwai as-sakan. To na farko dai al-mahar da na karke as-sakan, idan ka ɗauko na tsakiya ya biya wajibi, saboda na farko al-mahar shine sadaki, mutum zai iya bada sadaki amma ba zai iya biyan kuɗin haya ba. Saboda haka sadaki da wajen zama suna ƙarƙashin annafaka, abinda mutum zai take ko ɗawainiyan da zai. Ya sa bayan kun duba aya abinda take liyunfiqu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allahu ba'da 'usrin yusra. Ina kai sanan ni Allah zai kawo sauki a du'a yake, amma banda karambani banda garaje. Saboda haka liyunfiq sa'atin min sa'atihi, duk wanda yake da wadata ya ciyar da gwargwadon wadatarsa. To kaga maganan sadaki, maganan wajen zama, maganan tufafi, maganan ciyarwa, har da maganan magani. Malaman da suke cewa kuɗin magani da kuɗin omo da na makilin ma dole ba ne, mafiya yawan malamai suka ce wannan fahimta gurguwan fahimta ce kuma zalunci. Tun ba yadda za a yi ka auro mace kana ba ta abinci da safe da rana da daddare, sannan a ce da daddare idan za ta goge bakinta makilin sai ubanta ya saya mata, ba zai yiwu ba. Ko kuma in kayan ta yi datti wanda ka ɗinka mata sai ubanta ya ba ta kuɗin omo, ba zai yiwu ba. Haka ma in ta yi rashin lafiya ubanta ki zai ɗauki ɗawainiyanta, ba daidai ba ne. Ai, tun da ta bar hannun ubanta ta dawo hannunka, to fa in ba ta da lafiya kai ne mai ɗaukar nauyi. Sai dai in abu ya fi ƙarfinka, wannan sai a taimake ka. in kuwa ba haka ba in abu ya fi karfin ka kaga ba za ka iya ba, to sai dai ka zo karbu da ita. Sai dai kuma duk matan da ba ta da lafiya ta kai inna naha take daukan mataki ko dawainiyanta ko ka kasa kace za ka sake ta a lokacin ta dawo gidansu, to in ka je lahira akwai tambayar da za ka amsa duk baka yi adalci ba. Ina fata an gani. Amma ba za ta iya zama a gidanka ba saboda waɗansu matsaloli, za ka iya ce ta dawo gidansu ka zo ka roƙa, da yiwuwa gidansu ya fi mata natsuwa da kwanciyar hankali, amma duk abin da ya kafi magani da ciyarwa da waɗansu abubuwa kuma za ka ba ta kayanta, wato kenan suna taimaka maka ta wani ɓangare kenan. Don haka alba'a shine mutum zai iya ɗaukan ɗawainiya ka kaf gaba ɗaya. Idan kana da wadata kai daidai gwargwadon wadatanka. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. إذن كما أن كنت تامك أزكينك توك باير تقع بند الله تعالى يقول بك هي صحيح أنه مصير كرنش سرائكين واني غمصة برمالكية دبو داري جناو دبو داري دو نابو دي ربو دينا ربا سنة هنا قنن عدد زكاة adadin zakka shine miliyan 11. Na gani jiya ne ko shekaran jiya wajen miliyan 11 da wani abu kusan miliyan 12. In mutum ya mallaki miliyan 12 ya shekara su kutum babu kura a kai zai raba gida 40 ya dauki sai zai bayar. Kuma a yanzu duk mutumin da ya mallaki miliyan 12 a yanzu Najeriya take a yanzu yana da kuɗi, yana da arziki, amma mafiya yawan mu ba mu da miliyan 12. Ya sa ma kai ta daga jijiyan wurin ai zakka ka kai abin nan din zakka ba. Zakkan kuɗi na ruwanka da zakkan kuɗi. Ko kuma ba ka bane ya za. Ga zakkan da yake kanka na kayan amfanin gona. Shi ba ruwansa da capacity ka. Ta wajen kuɗi ba, yi ka fasitin ka wajen noma ne. Za ka samu mutumin da yake bai da ƙarfi ya noma ya samu buhu biyar manya-manya, mutumin da ya samu buhu biyar manya-manya akwai zakka ne. Amma in ka noma buhu biyar sannan kuma kana da mata uku kana da 'ya'ya sun kai 20 sannan da waɗansu su kwata 'yan cirani a gidanka wanda yake sun kai kamar guda biyar, to wannan buhu biyar ɗin da ka noma ka fitar da zakkarsa watanni nawa zai maka? Kaga gaba in ka je ka samu masu karfi irin su Alhaji Aminu su kuma wanda za su noma kaman buhu 100 shikenan, kai ka noma biyar ka fitar da zakka sai ka je ka duguna musu. Saboda wanda ya noma buhu 100 zai bada zakkan buhu nawa? Buhu 10. Ba mamaki a ciki yanzu ya ce kai ka ɗauki biyar, kaga biyar ɗin ma ya yi noman da ka yi gaba ɗaya, ya bada zakka kuma an baki zakka. Saboda da farko yake a haƙin Allah. Amma ka ga mu maganar zakkan kuɗi, duk wanda zai fitar da zakkan kuɗi ba baki zakka. Duk wanda zai fitar da zakkan kuɗi ba za a baki zakka ba. Duk wanda zai fitar da zakkan dabbobi ba baki zakka, duk mai kuɗi ne. Sai dai idan kuɗin lukudu ne, shi ne kuɗin da ba a ci. Tunda tumaki ko awaki ma ko kuma ainihin raguna, sai kana da kaman guda 40 za ka fitar da guda ɗaya. Sannan kuma a ce a ɗauki zakka a baka bayan kana da dabbobi sun kai 39, me za ka yi da su? Shanu sai kana da 30 za ka fitar da guda ɗaya, 29 ba su ishe ka ba. Wannan an samu sa guda saniyan ma da za a karɓa abinda aka ce wato ɗan maraƙi za a karɓa. To a cikin shanunka ana iya samun ƙatuwar saniyan da za ta kai 700,000 ko 800,000 ko ma miliyan ɗaya. Sannan an fitar da zakka kuma a ɗauka a baka, ya za a baka zakka baka cikin waɗanda za su karbi zakka? Amma wajen noma to za ka iya ba da zakka kuma za ka iya faɗawa cikin waɗanda ake ba su zakka. Ina fata an gane. To wannan muna bayani ne dangane da alba'a. To kaga wajen sadaki idan mai hali ya ɗauki mafi karancin sadaki 150,000 misali ya bayar, to kai in ka zo baka da shi wa man kujira alaihi rizquhu, to sai ka fara lalume ka ce eh to ai man safar malikiya ne akwai inda annabi ya ce walau ka ta mamin hadidin walau ka ta mamin hadidin ka gani in ka ce walau ka ta mamin hadidin ko da ainihin wato khatam min hadidin zobe ne na bakin karfe kaga daga nan za a fahimci cewa kana ne fasa sauci ne kike nan sai a dora maka ko 30,000 ko 50,000 sai ka bayar amma kun ganni ni ne ba na goyon bayan mutum ya bada 50,000 a daura maka aure saboda rikicin da zai biyo bayan auren to ka dauki 50,000 ka bayar an daura muku aure nawa za ka biya kudin hayan inda za ku zauna ok kana da inda za a zauna mu je amma in kana da inda za a zauna ya kamata a ce ka fi karfin 50,000 in kai ka gina sai dai idan ba ka kai abu na biyu ba lalle ne ta zo ita kadai ba yasa iyayenmu da kakanninmu na da Allah saka muku da alheri ba yanda za a yi a kai mace ita kadanta ba tare da rakiya ba yanzu ana halata da yan rakiya da wata kanwanta ko wani kanin ta zai zauna a waje to ita din ma kana tare da din yadda zaka ciyar da ita sai yasa in ka dauki 50,000 ka bayar yadda zaka ciyar da ita aiki ne gaba da ko ba komai da safiya za ta sha kunu da kosai in aka hada kunu kwam guda biyu da kosai kamar guda bakwai zai kama naira nawa eh aiki ne to ba wai na safiyan ne kawai ba eh sannan akwai na rana akwai na dare yanzu da Allah kai da ka dauki 30,000 ko 50,000 ka bada sadaki zaka iya daukan wannan dawainiya to shine abin da ake gudu eh don kar a yi sassauci wa mutane ta wajen sadaki su kuma su gagara daukan nauyin da Allah ya dora musu amma dai shari'a abin da take wanda yake da wadata ya ji tsoron Allah ya amfani da wadata kai kana maganan kunu kaf biyu da kosai guda bakwai wannan ma fa kafin ta fara haihuwa ne don ta fara haihuwa ka tabbatar ko kunan za su karu to idan ko kunan suka karu ko sai din mahima zai karu amma ka ga mai hali shi ba ruwa ajiye mata abinci kawai za a yi da safe ta samu dankali ta samu kwai ta samu kunu din ta samu kosai sai wanda ta zaba da rana shinkafa da wake da ma naman kaza da daddare za ta ci tuwon shinkafa sannan kuma in ta ga dama za ta ci shinkafan da ta ci da rana yana daminta yana sa mata kwarnafi saboda haka da daddare tuwon sama bita za ta ci tuwon sama bita shi ma ko da miyan ganye sannan da irin abin da ake abin nan na abin da ake harkatawa kananan kifi da sauran wannan shi mai hali kullum zai iya bada wannan kuma da daddare idan zai kamo hanya ya dawo gida zai bi ta wajen mai tukuba ya sayo ya riko ledar sai dawo duk da abincin da ya bayar to kaga wannan shi ne leon fesuro sa'atin min sa'ati in kana da wadata ka yi amfani da wadatanka domin saboda iyalanka duk abin da kake ciyar da su da kyakkyawan niyya Allah tabaraka wa ta'ala zai baka lada wa man qudira alayhi rizquhu wanda shi ma Allah ya kuntata masa shikenan kaga kamar yadda muka ambata a can baya saboda mun hada kunu da kosai ne saboda in baka hada da kosai ba ka tabbatar da hanti idan ta kawo kunun nan to zuwa karfe 11 fa sai ka nema mata wani abu kuma sai ka bata abincin rana shi ma abincin rana idan babu inganci da yamma sai ka nema mata kan abin sabawa kuma da daddare sai ka bata abinci mai kyau don ka bata gabza to ka tabbatar karfe 12 ba ku yi sa ba za ku je asibiti kaga wani jidalin ne ba gara ka zai ka inganta abincin ba daidai gwargwadon abin da za ka inganta amma shi ma idan ka tsaya a matsayinka yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ka Allah ya gani kuma Allah yana gani Allah zai taimake ka akan haka saboda haka komi talaucinka ba dauke maka ciyarwa ba in kana fama da talauci ba za ka iya alba'a din na mutum ba ko da aure shine abinda hadisi zai ambata mana ka ji da azumi saboda azumin zai rage maka kaifi sha'awa zai sassauta ka kai kenan kullun ka rinka yin azumin litin da alhamis ba wai yanzu saboda mutane sun shiga yanayin yin wasu na azumin litin da alhamis ba anya Allah zai bada ladan ku ai ko na abin da ai yayi da kyakkyawan manufa ai da kyakkyawan manufa zaka yi azumi ne saboda Allah nan din ma saboda baka da hali zaka yi azumi ne domin saboda mai karkafa da cikin barna saboda haka takaice man safa minkum alba'ata annabi ya ce duk wanda ya samu dama daga cikin ku bale tazawwad lalle ya aure fa innahu abadu lil basar domin aure yakan sanya yakan rumtsa ido shine mutum ya aure ba zai je yana kalle-kalle ba amma in bai da aure to zai ringa kalle-kalle wa ahsanu lil far kuma yafi katange al'auran ta kofar jinsa ba zai fada cikin zina ba wa man lam yastati amma duk wanda bai samu daman yin aure ba fa alayhi bis sawmi to ya dauki azumin nafila fa innahu lahu rija domin azumin nafilan nan ma garkuwa ne saboda in kai azumi ka lura duk ranan da mutum ya azumi in ya kawo ruwa zai ji gajiya wannan yaje ya kwanta ba zai yata muku komai ba idan ma sha'awanka tana da karfi ta fi karfin azumin litinin da alhamis sai kai azumin annabi dauda da sumu yawman wa yubdiru yawman yau yayi azumi gobe ka ruwa jibi azumi da ta yi karuwa citta yayi azumi citta ta yi karuwa haka zai tayi a cikin rayuwarsa har lokacin da zai samu dama ya aure domin ya kange kansa daga fadawa cikin fitina to wannan hadisi a matsayin mukaddima ne a wannan babi saboda haka takaice yana kiran samari da wanda ma ba samari ba da su aure din yadda abin yake shine wannan hadisi annabi ya ambace kuma sahabin ya haddace hadisi to sai shi sahabin Abdullahi ibn Mas'ud Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara masu tsara su ya dade bai aure ba sai kitabe suka hadu da Usman ibn Affan da suka hadu da Usman ibn Affan suka gaisa yaya gida yaya kaza da kaza da kaza irin suna dan taji tunda already dama shiga musulunci sun shiga tare duk dawainiya na musulunci sun yi tare kun san tajin da za su yi da bambanci da waɗanda da a ce ba su faba ba to bayan sun yi taɗi da yawa sai ya ce wa mutanen da suke wajen ya ce su tashi shi ne suka tashi suka ba su waje ya ce haba kai kuma ya ce idan iyalinka ta rasu sai kai ta zama haka babu maganan aure ya ce to ai shekaru sun tura ya ce ko shekaru sun tura shin ba za mu nema maka wata wanda za ta ɗan ta da koma ɗanka ba wanda za ta ɗan taimake ka domin duk mutumin da matarsa ta rasu a ce matarsa guda ɗaya ce kuma ya zauna ya ce ba zai aure ba yana zaune cikin mutane to za ku ga activities ɗinsa da behavior ɗinsa yana jin wani iri haka kuma ba a so saboda haka kamata ya ce ya je ya samu wata dattijuwa kamar sa wanda za su ɗan zauna tare tana ɗebe musu kewa abin da ya kamata ya yi kenan amma in ba haka ba psychologically sai kaga yana wani irin behavior ko daga baya kuma a zo ana zargin ko ana zarginsa zarge-zarge iri-iri zai iya shiga ko da kuwa baya da halin yadda zai yi ya sadu da ita saboda wani dalili to sai a samu wanda akwai bazauren wanda ita ma ba ruwanta da maganan saduwa ai aure ba shine saduwa dole ba wannan yana magana ne da manyan mutane to za su iya zama haka akwai abubuwan da za su iya ittifaki su ɗebe wato ainihin su ɗebe wa juna menene kewa kuma in zai yi tunani ya yi tunani wanda yake mai kyau dalilin da ya sa in ka samu wani kwarijo wanda ya kai shekara 40 ko 50 wanda yake bai taɓa yin aure ba ko baya da aure wallahi da mutum ake zai tafi ya yi magana wanda zai ce abu baya da mata ba sai ga duk maganganun da ya faɗa duk tunaninsa kiriri ta ne ko mai shekara 40 ko 50 din da bai taba yin aure ba ko baya da aure din zaka yi kaman wawawa haka yake saboda auren yakan sa natsuwa yakan sa natsuwa duk yadda kaga mutun yana galau 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 da za a yi masa aure ba ku gani ko mara hankali ne wanda yake dan galau galau in aka masa aure sai ga sannu yana samun hankali yana dan samun natsuwa to shine ya faɗa masa yace shin ba za mu dan nema maka wata ba wanda za ta dan taimaka maka ta ɗebe maka kewa sai yace a yace saboda naji annabi yace ya ma'tara shabab man istata minkum alba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbahr wa ahsanu lilbar فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ yace annabi ya faɗi wannan magana to wasu malamai suka ce ya faɗi wannan magana saboda me saboda yana son ya kare kansa annabi ya ce ya ma'akara shababi ya ku taron samari kaman samari ya kira dattawa su banda su kenan ina fata an gane amma man istata'a minkum alba'a duk wanda ya samu dama daga cikin ku sai malamai suka ce a Abdullahi dan Mas'ud a lokacin yana da alba'a yana da dama tunda mutumin da yake da akwai yaya wani lokaci za ka ga yaya bayan sun tafi ma mutum ya zo yana rike jikoki ko ba haka eh sai a zo a jibga maka jikoki musamman ma yanzu da ake cikin marra sai ga jikoki sun zo sun yi hutu kakaf a gidanka lokacin hutun ma ya kare amma sun ki tafiya waɗansu ma jikokin za a zo a nemi makarantar kusa da gidanka wanda kake sai a zo a ce to Allah kai hakuri za su rinka zama a gidanka ba haka ake yi ba eh sai a jibga maka su saboda ai an ga kana da hali ne yanzu ba maganan yaya kake ba yanzu za ko ba maganan jikoki ne don haka kowaye za ka iya karawa cikin iyalanka ba tare da matsala ba to shine suka yi wannan magana shine yake faɗa ma ɗaya daga cikin almajiransa yace kaji abin da ya faɗa ni kuma ga hadisin da na faɗa maka to amma hadisin ba wai ya tsaya a kan samari ba ne kawai wannan ya shafi hadda dattawa idan dai aka ce matarsa wato ta rasu ko kuma bai da mata ko duk ya sake su to ba a san mutum ya zauna haka zama da mace ya fi muhimmanci kuma mutum in zai faɗa cikin hatsari to fa wajibi ne ya aure ko da ko kiyaye haƙƙin nan ba zai iya kiyayewa 100% ba to wannan kuma bayani ne na malaman fiqh eh in dai har zaka je ka fada cikin zina to gara kai auren ko da ba zaka bada haƙƙin 100% ba don yafi amma dai da so samu ne shine kai auren kuma ka bada haƙƙokin da ya kamata 100% ba tare da matsala ba in kai haka kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam في حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا أكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على فراش فبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فما رغب عن سنتي فليس مني ولا حديث أنس بن مالك يا رنجي دم منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيتي ما هي فيها أم سليم إتتي ما هي فيها لوكت إن النبي هجرة مكة ومدينة sai ta zo da yaro ta ce ya manzon Allah ga yaro nan wanda bai wuce shekaru 10 ba ga yaro nan na baka shi yayi maka hidima duk haƙƙokinmu namu na iyaye musamman ma ni mahaifiyarsa na yafi na baka shi kamar na baka shi kyauta yayi maka hidima duk abin da kake so to tun daga wannan lokaci sai Anas ibn Malik ya koma gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba inda bai shiga ko ina yana shiga har ranan da annabi ya amarya ma hatta ɗakin amarya sai da ya shiga sai da annabi ya blocking din sa eh sun kun san yaro da mun gradually ne ake koya maka tarbiyya a hankali ne saboda yadda kai da yaro haka zai ta tafiya wani abin baka koya masa ba haka zai dauka sai to tunda yaro ne yana girma ana kara masa wadansu abubuwa kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fi kowa haddace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam eh da ma za a yi tsammanin haka tunda kullu yana tare da annabi kuma yaron gidansa ne ya kamata a ce ya samu ilimi mai yawa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine yake cewa yace randa annabi ya shigo binnin Madina yace adaa kullu shay kowani abu sai da ya haske yace yadda ka san sallah haka binnin Madina ta koma tunda da annabi zai shigo maza da mata hatta mata sai da suka haukan dakuna da bishiyoyi saboda a tarbi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma yana shigowa kowa ya ga farin cikin da aka yi yadda ka san sallan idi ranar sallah yace kuma da muka zauna da annabi yace kuma ranar da annabin ya rasu yace to birnin Madina sai da ya koma fa kikirin yace mu fa dama muna taraddadi muna ganin ka bamma zuwa Allah bai rasu ba yace sai da muka bizne annabi muka yafa masa kasan nan da ake yafawa kan kabari yace da muka dawo kuma fa ankarna anfusana sai muna jin kaman gangan jikin da yake jikin mu ba namu bane wannan hadisin Anas bin Malik saboda tunda shi ya ga farkon rayuwar annabi a binnin Madina ya zauna tare da shi kuma ya ga ƙarshen rayuwar annabi a binnin Madina shine yake ba mu labari yace wata rana ka samu wadansu sahabbai suka zo suka ce masu tsanani suka ce su suna son a musu bayanin menene annabi yake yi a boye saboda me saboda addinin musulunci ya kama su ya shiga jikinsu suna son a yi musu bayani sun san abin da annabi yake a fili amma a boye menene annabi yake yi aka ce annabi duk dare sai ya tashi yana sallah yakan yi sallah yana roƙon ubangiji yana karkantar da kansa yana yawan ambaton Allah yana kaza sai waɗannan samari sai suka ce to tunda annabi yake haka yace to suka ce to mu din nan ina muke wa aina nahnu bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara suka ce mu ta ina za a kwatanta mu da annabi shi da aka gafarta masa laifukansa waɗanda suka shuɗe da ma waɗanda za su zo nan gaba amma duk da haka bai huta ba yana bautan Allah da daddare zai tafi yana sallah yana azumin nafilfili da sauransu saboda wannan ya gwada ba koyaushe ne annabi in ya fito waje yake cin abinci ba amma ba haramta ba wani lokaci yakan ci abinci a waje amma ba koyaushe ba ya sa kar ya kasance kana dattijo kana tafiya kana cin rogo ana samun haka ko ba samu in kana da cizo za ka ci rogo ka koma gefe ka ci rogonka ka samu ruwa ka sha ko kana da tijo kana tafiya kana cin gyaɗa to goro wannan al'ada ne don in ka ci goro in dai ba yawa ya yi ba matsala amma cingan fa a ce kana da tijo kana tafiya kana cin cingan bayan ka ci kuma in ka je can sai ka hura shi ya yi koyi sai ka da Allah in ka haɗu da wanda yake auren ƴarka ya za ka yi kaga wani lokaci ɗan boko ba a taro shi ba abinda zai yi kenan a cikin mutane kawai sai ya hura kamar yadda yara suke hurawa to in ka ci ka ƙoshi ma sai kai ta cin cingan a koyaushe walaysa hadha min adatina maza Allah yana cin abinci a waje amma ba koyaushe ba bisa tsari to su sun ce za su yi aikin ibada sai ɗaya daga cikinsu ya ce shi kwata-kwata ba zai yi aure ba shi kawai zai ta bautan Allah ne har ya koma zuwa ga Allah wani shi kuma ya ce shi fa daga yau ba zai sake kwanciya akan kimfidi lafiyayye ba, da daddare zai ringa kwana yana sallah ba ma zai yi bacci ba kenan. Wani ya ce duk wani abu mai daɗi shi kuma ba zai ci ba, saboda tsaban tsoron Allah da zuhudu. Duk wani abu mai daɗi ya ce nama, ya ce shi ba zai ci nama ba har ya haɗu da Allah. Suka yi ta faɗin maganganu, sai aka je aka falama Annabi cewa ga abin da ya faru. Sai manzon Allah ya ce a kira su, sai aka kira su. Da ce ku ne aka bani labari kun ce kaza da kaza da kaza, suka ce kwarai da gaske mu ne. Ya ce to ba daidai ba ne, daga wajen ya yanke musu ya ce ba daidai ba ne, saboda su sun ɗauki addinin da zafi. Ya sa Annabi ya gwada musu ba daidai ba ne, ya ce kun gannin nan, kun gannin nan, ya ce ina yin azumin nafila kuma ina shan ruwa. Nana Aisha radiyallahu anha ta yi bayani cewa lokacin Annabi ya ɗauki azumin nafila sai ya ce ba zai sha ruwa ba, wani lokaci kuma in ya rinka shan ruwa sai ya ce kwata kwata ma ba zai yi azumin nafila ba, mun karanta a can baya. Sannan kuma ya ce musu ni din nan ina yin bacci, nakan yi sallah da daddare amma ina yin bacci, saboda haka da daddare idan ya tashi yakan yi sallah daidai gwargwado kuma yakan yi bacci. Kusan ma Annabi yakan kasa dare kashi uku ne ko kashi hudu, ya dauki kashi ɗaya ya yi sallah, duk sauran bacci yake yi, amma ya kwana yana sallah. Annabi ba ya yi, bai taɓa yi ba, ya kwana yana sallah bai taɓa yi ba, saboda in ka kwana kana sallah to washe gari zai affecting ɗinka. Kai ko musulunci bai ce kai haka ba. Sannan ya ce kuma shi yana cin nama, ba wai ba ya cin nama ba, kuma ya ce yana tare da mata, yana auren mace, mai yana auren mace shi ne, ya ce duk wanda ya kyaman sunna ta bai tare da shi. Saboda haka duk tsoron Allahn ka in ka ce ba za ka yi aure ba domin saboda kada ka shagala, to ba ka bi sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba. Mai yiwuwa akwai abin da za mu iya hararowa, ya ku yan gwana. Misali, za a iya yin maka mutuwa, wani muhimmin mutum ya mutu wanda yake tare da kai, za ku je ku yi hidimominsa, ku yi abin nan, kana cikin ɓacin rai, kana cikin damuwa, kana cikin alhini da menene da menene. Lokacin da ka gama waɗannan abubuwa, in dare ya yi dole za ka bar wajen, ko ba ka ba za ka dawo gidanka, ka zo masallaci ka yi sallar magariba, ka yi sallar ishayi, to za ka koma gidanka kawo maka abinci, shikenan. Sai a ce tunda an maka mutuwa matanka ba za ta yi wanka ba, ba za ta sanya turare ba, tunda an maka mutuwa a falo za ka kwana, ba za ka hau gadon matanka ba, kai ba za ka kwana da matanka ba. To kaddara a ce mahaifinka ne ya rasu, da mahaifinka ya rasu, kuka wuni kuna ɗawainiya, da daddare ka dawo gida, ka zo bayan ka ci abincinka ka huta. Misali, a daren da mahaifinka ya rasu, kuma sai ka sadu da iyalinka, ai saduwa da iyalinka da za ka yi, ba za a ce wani dole ne ko menene ba, akwai jin daɗi ko babu jin daɗi a ciki? Akwai jin daɗi a ciki. Don ka je lahira sai Allah ya tuhume ka saboda mahaifinka ya rasu a ranar, kuma ka sadu da iyalinka, ka gwada baka damu ba kenan. An gane bayani na? Na buga misali ne da haka. Waccan layinsa daban, wannan layinsa daban. Su abin da yasa suke magana cewa za su kauce ma aure, saboda auren ka da ya shagalar da su, wato koyaushe suna zaune kenan banda aikin ibada ba abin da za su yi, saboda wani lokacin kana tare da mace za ka ɗan takare ka da wasa, za ta yi maka wasa, ga wasanni iri daban-daban wanda matarka za ta iya saka, kai wane ne ya amsa? Ka gani? To don haka, wato ko da ana cikin alhini da damuwa, wannan kana tare da matanka, abinda ya kamata ka yi ba za ba hana ka yi ba, sai dai wani lokaci kawai ka ce gaskiya ba a natsa nake ba, ni ba abin nan ba na cikin natsuwa ko ba na jin daɗi, a yi haƙuri in ji da abin da yake nake ji,
to kaga wannan za a iya dandaga maka kafa zuwa wani lokaci haka ne ko wannan shine bayani to a gurguje wani hadisi daga Anas dan Malik Allah shi kare yadda dake anna nafara min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dalle wadansu tawaga ko wadansu jama'a daga cikin sahabban annabi sa'alu azwajan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun je sun tambayi matan annabi an amalihi fi sum aikin annabi a boye wa qala ba'dhum lokacin da akai musu bayani sai wadansu daga cikin wadannan mutane suka ce la atazawwajun nisa sai wasu suka ce su ba za su yi aure ba za su zauna sai aikin ibada kawai saboda haka kun ga a musulunci ake duk wanda ya kama aikin ibada yace ba ruwansa da maganan aure da harkokin kasuwanci da sana'o'i shi dai aikin ibada zai yi kawai har ya koma zuwa ga Allah to bai daidai ba bai daidai ba musulunci bai goyi bayan haka ba ya zai iya ciyar da kansa jeji zai koma yana cin ciyawa ko yana cin kayan marmari ya zai yi da kansa ko kuma a'a ya samu gado ne an mutu an bar masa dukiya kawai da ya hango ga yadda dukiyar take sai ce to shi ba zai yi komai ba aikin ibada zai ta yi to in bai aure ba ta ina ma zai samu alaka da waɗansu mutanen da zai taimake su wanda a dalilin taimakonsu zai iya samun aljanna cikin sauki sai ya aure sai ya yi mu'amala da mutane don haka ba tsoron Allah ba ne ba zuhudu ba ne ba gudun duniya ba ne ka ce ainihin za ka koma kai ba ruwanka da abin da ya kafi kayan jin daɗi na duniya قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق أنا الدنيا دي الله تبارك وتعالى يرجع عباده دائما إن دي كسامو مي كيو تو كي أمفاني دي مي كيو كموري مي كيو وما كي عبادة مي كيو أبين دي كسو كينا كو ينزد أكي فاما دس أنا نند مغانا يموا أين أكي تغسو من دس كفكو شيسو كبوتان الله تكين نسوا waɗanda suke fama da yunwa to sai dai Allah ya tausaya musu ya karbi ibadansu tunda mutum zai zo yana fama da yunwa bai ci ya ƙoshi ba yana sallah hankalinsa rabi da rabi amma mutumin da ya cika cikinsa wanda ke zai bauta wa Allah a nan zai samu lada mai yawa in kuma bai yi haka ba to ya yi wauta na'am wa qala ba'dhum waɗansu daga cikin suka ce la akulul laham suka ce ba za mu ci wani ya ce ba zai ci nama ba kusan ana samu ai wani zai ce shi abin da ya shafi nama ba zai ci ba to nama protein ne protein ne ko vitamin da nama da wake wanne ya fi muhimmanci ai wake ya fi muhimmanci ba za ka ci nama ba ma za ka sha gutan wake ba za ka ci nama ba ma za ka ci kwai za a soya maka dankali da kwai ka natsa kun gani saboda haka nan an kawo nama ne a matsayin misali ya ce duk abin da yake da dangantaka da nama da abin da ya shafi protein ne ko vitamin C ne kai ko vitamin B ne ko ma wani irin vitamin ne sai ce in dai na jin daɗi ne ba zai ci ba saboda tsaban tsoron Allah to wannan ba gudun duniya ba ce babban abin da yake gudun duniya shine ka kauce ma haram amma duk abin da yake halal ne an baka dama in kana da kuɗinka kowane dare ka samu lafiyayyen nama ka ci na 300 ka sha ruwa abinka sai me ko kowane dare ka samu rabin kaza wanda za ka ci in ya so rabi kuma da safe ka yi breakfast ka ɗora ruwa a kai sai me in dai ka samo ta hanyar halal ba wanda ya hana ka amma ta hanyar haramun ne shine musulunci bai yadda ba ko kuma bayan ka ci ka ƙoshi ka zo kana girman kai kana izgili ma waɗanda Allah ya jefa su cikin talauci kana raina mutane kana wulaƙanta su to wannan kuma ka fana cikin hatsari wa qala ba'dhum wa dan suka ciki suka ce la anamu ala firakin bima la wani sahabi yace ki ba zai yi bacci akan kimfidi ba in dai lafiyayyen shimfiɗi ne ba zai kwanta ba sai a kasa. Saboda me? Saboda kada kwantiya kan shimfiɗi ya shagalar da shi. Aka ce wannan ba a hana ka ba. Akwai lokacin da zaka gaji ayinin kana so ka kwanta a dollar wanda yake mai kyau. Za da ma masu hali idan suka ko wanda yake fama da ciwon kasusuwa akwai orthopedic mattress wanda ake kwanciya a kai. Tun da daman sun ce duk wanda jikinsa yake tsami kamata ya yi koyi kwanciya a ƙasa. In kana kwanciya a ƙasa gaɓoɓinka miƙewa za su yana ƙara lafiya. Saboda katifa mai tauri akwai advantage ɗinsa, mai laushi shi ma akwai advantage ɗinsa, amma mai laushi ya fi disadvantage. Balle wanda zai motsi. Saboda haka ba hana ka jin daɗi na wannan ba. Ko da ma kwanciya za ka yi akan sallayanka ko kafet, ai kafet ɗin ma iri-iri ne. Akwai kafet ɗin da in ka taka kawai sai ka ji kamar kana bajewa. Kana ɗaga ƙafanka sai ga ya tashi. Akwai kafet ɗin da in ka taka shi kuma sai ka ji ƙayayyau ƙayayyau. To haka yake. To ka ga kowanne da yadda yake. Wani ba zai kwanta a kan gadon ba, amma zai kwanta a kan kafir mai tsada. To me aka yi? In ma ka ce za ka daga kafir ɗin zai kwanta a kan tayil, tayil ɗin ma akwai mai arha akwai mai tsada. In dai haka ne zai samu turbaya mana, kamar yadda Ali bin Abi Talib ya zo ya kwanta a ƙasa. Turbaya hakan nan shi ma a kira shi Abu Turabin? Ne? Sai kai wani waje a cikin ɗakinka wanda za a yi da fene irin na mutanen da? Domin ka gwada zuhudunka. Ko ka yi gida, lokal gida, kana da halin ka yi mai kyau, to wannan ba duk shi ne tsoron Allah ba. Abinda ake nufi da tsoron Allah, ka samu ta hanyar halal, ka kashe ta hanyar halal, ka ji daɗin ka hanyar halal, kuma ka bauta wa Allah yadda ya dace. Na'am. Fa balaga nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, shi ne labari ya isa wajen annabi, fa hamidallahu wa asna alaihi. Maza Allah da ya ji wannan labari ya gode wa Allah, sannan ya yi yabo gare shi. Wa kala ya ce ma balu wa ƙawamin ƙalu kaza wa kaza. Ya ce me yasa waɗansu mutane suke faɗin kaza da kaza? Don an ce da ya tare su ku ne aka ce kaza suka ce, ya ce ba daidai ba ne. Amma da ya je kan mimbari sai bai gwada da waɗanda suka zo gidansa suka yi bincike suka faɗi wannan magana ba. Sai ya ce me yasa mu mutane suke ce kaza? Domin saboda a karantar da masu wa'azi musamman na yanzu. Yadda ya dace a yau. Yanzu idan wani abu ya faru a gefe da ni da mutanen masallacin nan, mun zo mun ɗan yi rigima, ko waɗansu sun yi abin da ba daidai ba, daga baya aka zo aka gyara abubuwa, sai aka ce to a zo masallaci a yi bayani. Idan na zo masallaci sai in ce to ina rike lafiya na hura, sai in ce to na farko Malam Usman ɗan Agaji, in ce na biyu Malam Zaharajin, to Ladan ne ko Liman ne ko wane ne. Dan kwamiti, malam wane-wane in kira sunayensu, in ce kun ga waɗannan abinda suka yi ba su kyauta ba, amma dai sun gane kuskurensu, yanzu sun ce kaza-kaza. Ai, kaga ba daɗi ai, ko ba ga ba ne, ai ban kyauta musu ba, ba haka ake yi ba. Tunda wani lokaci ana iya samun kuskuren fahimta, su su ɗoru a kan wani ra'ayi ko wata fahimta, ai ta rigima da su. Don haka zo aka sasanta sai a ce ka yi jawabi. To in ka zo jawabi kar ka ce da wane da wane. Ka ce a kamar yadda kowa ya sani, yawwa abu kaza dai ya faru, to dama wannan an samu abin nan yar matsala ce. Amma dai yanzu alhamdulillah komai ya daidaita. Abu kaza dai matsayinsa kaza ne, abu kaza kuma matsayinsa kaza ne. Kar ka ce akwai waɗansu tsiraru, ka san wajen kwadin ma waɗansu tsiraru wanda zai ce okay wato. To ana kakkauce ma waɗannan. To balle a ce kuma ka kira sunan mutum ɓalo-ɓalo a kan abin da yake bai da kyau ba daidai ba ne, kai ta faɗa. Wannan ba musulunci ba ne. Ya san annabi ya ce ma ba lu a ƙawamin ƙalu kaza wa kaza. Me ya samu waɗansu mutane sun ce kaza da kaza? Ya ce lakinni usalli wa anamu. Ya ce da daddare ina sallah ina bacci, wa asumu wa uftiru, ina azumin nafila ina shan ruwa. Wa tazawwajun nisa, kuma ina tare da matana. Wa man ragiba an sunnati falaysa minni. Duk wanda yayi kyaman sunnata, wato sunnata ta aure, yayi kyaman watsi da wannan sunna, to bai tare da ni. Laysa min ahli millatina,
aw laysa min ahlina, baya cikin masu bin addinin mu, ko kuma baya tare da mu. Ai wa laysa ma'ana baya tare da mu, to anan duniya ko alahira, in annabi yace baka tare da shi, ai al'amari ya baci. To wannan ke yake gwada muhimmancin yin aure tare da kiyaye haƙoƙi. To ga wani hadisi a gurguje, an Sa'id bin Abi Waqqas radiyallahu anhu qala, hadisin Sa'id bin Qasab bin Abi Waqqas, Allah ki kare yadda da ki, ai mun karanta hadisin sa Kitabul Wasiyya, a bangaren wasiyya shine wanda ya je Makka ya kamu da rashin lafiya bayan yayi hijira, ya hango mutuwa murarar, kuma ba mai gadin sa sai yarsa mace kawai, kuma a lokacin kowa yana tsoron bayan yayi hijira ya bar Makka ya saki dawowa Makka, kuma Allah ya karbi ransa a Makka. Duk wanda Allah ya karbi ransa a Makka a lokacin suna tausaya masa, kamar hijiransa ta lalace kenan. Kwazan sai ga annabi ya je wajensa, kamar yadda muka karanta a babin wasiyya, yana ɗaya daga cikin al-ashara al-mubashirin bil janna, mutane goma da annabi ya yi musu albikir da gidan aljanna tun a nan duniya, tun tuna da rai ya faɗa musu cewa su yan aljanna. Yanzu kai in aka ce kai dan aljanna ne daga ranar kafar sallah, ana cewa mutum yanzu dan aljanna ne zai tage ta yi kike na tunda na samu aljanna karatun ma ikiya in ma ba zan yi ba, kaga sai ya koma ruwa kenan gaba daya. Na'am. To Sa'ad bin Abi Waqqas yace, radda Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala Uthman ibn Mas'ud at-tabattula, annabi ya mayar da hannun baya ga dan uwansa ta wajen kayarwa, shine Uthman ibn Mas'ud, don an kayar da su a waje guda. At-tabattula shine yankewa ga barin duniya da rike ibada, yace shi ba ruwansa da duniya ibada yake so yayi, yace ma annabi ya baki izini, shi ya ji duniyan nan baya son ta, baya bukatar ta, shi ba zai nemi kuɗi ba, ba zai yi aure ba, shi baya son duniya, kawai zai je ya ta aikin ibada ne har Allah ya dauki ransa. Sai manzo Allah ya ce, kwatankwacin rububaniyanci ne, wa rahabaniyatan ibtada'uha ma katabna alaihim illa ibtida'a ridwanillahi fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Mutum ya yanke ya ce ba ruwansa da duniya, ya koma aikin ibada ne kawai zai yi. Annabi ya ce a, shine Sa'd bin Abi Waqqas yake cewa law adina lahu laktafaina, ya ce kun san wani abu, da annabi ya yi izini Uthman ibn Mas'ud da ya zo ya ce zai yanke, ba zai yi aure ba, ba zai yi kasuwanci ba, ba zai yi sana'a ba, shi ba zai nemi duniya ba, ba ruwansa da duniya, ya ce da annabi ya ba shi dama ya yi wannan, ya ce to mu sahabbai akwai da yawa wanda za mu je mu dake kanmu. Fasan mutum ya dake kansa ya riga ya yi karkar, zaman ba an ce wata battal ilaihi taftila ba, wato ka yanke wata katta ilaihi taftila. Ni wani malami ke da ya ce wata battal ilaihi taftila, wata katta ilaihi taftila, ko da ke maje wannan wani labari ne, kuma akwai gyara a ciki. Na'am. Ya ce to sai annabi ya toshe shi, ashe kenan da annabi ya toshe shi, ya toshe waɗansu abubuwa da yawa, da wannan ne malaman mazhabar malikiyya, malaman usul, suka ɗauki ka'ida ta sardud zariya ƙwarai da gaske, domin at-tabattul shi ne al-inqita'u lil ibada, amma da annabi ya bada dama da za a je al-istisa ma sai an yi, wato namiji ya dake kanta. Kaga in ka dake kanka to in ba ibada za ka yi, me za ka yi? Tunda ba za ka yi aure ka tara mata da ƴaƴa ba, za ka ce sana'a ma me amfaninta? To amma matsalan ita ce idan ka shiga wannan layi kuma za ka zauna sai an ciyar da kai, to ka sani duk wanda zai ciyar da kai kuma ya fi daraja a kanka. Tun kai ka ciyar ya fi a kan a ciyar da kai. Wal yadul ulya khairun min al yadi as-sufla, abinda annabi ya faɗa kenan. Sannan kuma yace at-tabattul hina tarkun nikah, mutum ya bar aure gaba daya, anan haka ya fassara shi, amma asalin at-tabattul hina mutum ya yanke al-intifa, ومنه قيل لمريم daga nan ne aka ce wa nana Maryam alaiha salam al-batul
aka kira ta al-batul al-batul ita ce wanda namiji bai taba haduwa da ita ba to ya kasance kai ma kana saurayin ka kace ba ruwanka da mace saboda baka san mace ba haka kake so ka koma zuwa ga Allah in banda ayyukan ibada ba abin da zaka yi to wasu malamai suna cewa inda zaka hada da sana'a yawo kana sana'an ka kana aikin ibada in kace ba zaka yi aure ba wannan ba matsala bane duk mutumin da yake ba zai aure ba bai haramun ba bai haramun ba eh kai yanke kai ta ibada din to Allah ya saka kiyaye amma alqur'ani ya bada labari mutanen wani annabi da suka yi irin wannan ma ba su kai labari ba balle kai sai kai ta kasance duk waɗannan hadisai da muka karanta suna gwada mana muhimmancin yin aure idan da hali kuma za a iya kiyaye haƙƙi in babu hali to a dauki azumin nafila amma ka je ka dake kanka in ka dake kanka in ka je lahira za ka yi bayani tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ka haka kana da ƙarfin sha'awa to maganinsa shi ne kai ta azumin nafila kuma ka kauce ma hanyoyin fitina ka riƙe ayyukan ibada yadda ya dace abin da muka fada daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh